Mai saurare, barkanmu da saduwa a wani sabon shirin takaitattun labarin wasanni da ke zuwa a kwatin rediyonku a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji tattaunawa da ne da Ahmed Sani Toro, tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa a Najeriya, game da cece kucin da yake faruwa a fagen siyasar neman shugabancin hukumar kwallo a Najeriya da suka hada batun neman kujerar shugabancin hukumar ya dawo arewa. Yawan mutanen da suke neman kujerar shugabancin a yanzu da sauran abubuwa majibancin hakan. Amma dai da farko zan kawo muku jerin sunayen kasashen da suka yi fice a fagen taka leda, kamar yadda hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta bayyana. Har ila yau za ku ji sunayen kasashen Afirka da matsayinsu a fagen buga kwallo a duniya. Na ɗaya Brazil, na biyu Belgium, na uku Argentina, Faransa ita ce ta hudu, Ingila ta biyar, sai Spaniya ta shida, ƙasar Italiya ta bakwai, sai ƙasar Netherlands ta takwas, ƙasar Portugal ita ce ta zo na tara, a yayin da ƙasar Denmark ta zo matsayin ta goma. A ƙasashen Afirka kuwa, hukumar FIFA ta ce ƙasar Senegal ita ce ta 18 a fagen ta maula a duniya, sai Morocco ta 22, Tunisia ita ce ta 30, yayin da Najeriya ta 31, Kamaru ta 38, sai ƙasar Masar ta 40, sai kuma Algeria ta 41. Yanzu kan ga Ahmed Sani Toro da bayanin siyasar samarwa hukumar wasan kwallo a Najeriya shugabanni.
Batu dai hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya ta rasa kwamiti na zabe, kuma kwamitin zabe sun riga sun fito da sunan dakin mutanen da suka yi kifon mutane guda kuma basha daya ka tabbatar cewa yanzu za su yi takara na shugaban wasan kwallon kafa ta Najeriya. To wanda za a yi ranar 30 ga wannan wata in Allah ya kai, kuma maganar cewa arewa ko kudu, to wannan kasan yadda zabe take. Yadda zabe take sai in an je fagen zabe, a nan ne za a gane cewa ma na farko guda 11 nan dukkan su za su shiga zaben, kuma za su shiga zaben ba ko a ranar za a samu wasu su haɗa kai da wannan, su haɗa kai da wannan don a bada kuri'a ma wannan. A ciki ne yanzu dai yan arewa guda 6 su suke ciki, yan kudu kuma guda 5 kaga guda 11 kenan. Saboda haka ba bar wannan batun cewa arewa ne ko kuma kudu ne ko za a samu wannan wanda zai zama shugaba ba, shi ne yadda halin da ake ciki.
Yawa, to akwai batun da ake ce an rushe League Management Committee din nan.
To ka san maganan hukuma ce ta ƙwararru wanda ake ce na kwallon kafa, wanda ake ce league kamar professional league, lokacin da aka fito da wannan abu a 1990 an bi naɗa kwamiti wanda mai karshe a wannan lokacin wanda shugaban ƙasa ya naɗa, wanda ni ne sabon sakatare babban sakatare da na farko daga wanda ake ce a degree 11 ne shi ya ba da dama aka kawo wannan wasa na ƙwararru a Najeriya. To ana tafiya kan tafiya, ka san haka za ka canja ta koma da wani sura, yanzu kuma kusan ƙarshen na aka mai ita ta zama ta je ta yi rijista ta corporate affairs wanda suke rijista ɗin kamfanoni.
Haka,
to dan kuma an samu matsala da ke gani wanda wani ya je kotu, yanda shi minista yake faɗa kotun koli supreme court ya ce ba ta san da wannan sunan ba a cikin dokokin Najeriya.
Haka,
saboda haka shi yasa minista ya fito ya ce an rusa wannan su koma sunan su na da, kuma ita hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya ta yi kokata haɗu da club clubs nan a tabbatar da an naɗa wanda za su rinƙirƙe wucin gadi kafin a ainihin zaɓen da za a yi. To ba mu san menene ƙarshen hukuncin gwamnatin tarayya akan wannan batu ba.
Da wannan ne kuma nake cewa Abdulwahab Muhammad, wayar Amurka daga Bauchi a Najeriya.